maganganu a kanta, amma na yi burus da maganar tun da ban gani ba, kuma yanzu Allah ya sa na gani, wani hukunci ya kamata na ɗauka, kuma ‘ya’yan da muka haifa yaya za a yi da su, kuma zan iya ci gaba da zama da ita in har za ta daina. Yin zina ga mai aure yana daga cikin manya-manyan zunubai. Yin zina umuman yana daga cikin manya-manyan zunubai. Ga mai aure ya fi tsanani, saboda shi yasa nema haddinsa ya fi tsanani. Haddinsa shi ne a jefe shi har yamu, ko mace ko namiji. Kuma sannan sharaɗin zaman aure idan za a kiyaye iyakar Allah. Iyakar Allah. Allah ta'ala ya ce, fala junaha alaihima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah. Bayan saki babu laifi wanda suka rabu ayi kome a dawo a ci gaba da zaman aure, amma sai Allah ya sanya sharadi, yace in dhanna an yuqima hududallah. Idan suna zaton in sun sani, dhanna anan wajen sani ne, ghalabatu dhann ma zai iya dauka. Idan suna kyautata zato, suna sani ko suna kyautata zaton cewa za su tsaya, za su kiyaye iyakar Allah, ma'ana ba za su sake ba, zaman nasu ba zama ne wanda yake za a rinka saba iyakokin Allah ba. Idan ya zamanto cewar mutum don sansa ga matarsa ya baya son ya rabu da ita, ko don saboda ‘ya’ya, amma ya amince ta ci gaba da saban Allah, to wannan zaman nasu haramtaccen zama ne. Haka zalika idan mace ta yadda cewa mijinta ya ci gaba da saban Allah, in dai ba zai mata kishiya ba, duk abin da zai yi ya je ya yi na saban Allah, wannan shi ma haramtaccen zama ne. Namijin ya fi tsanani, domin mijin da yake zaune da matarsa kuma ya san tana saban Allah, tana alfasha, tana neman maza, ko maza suna neman ta, kuma ya yadda da wannan, ya zamanto addayu mara kishi, tamkar alade. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake haka ba zai shiga aljanna ba, addayu ba zai shiga aljanna ba. To amma ya kawo batun cewa in ta tuba, cewa ta daina. Wanda ya tuba, fa man taba taballahu alaihi, duk wanda ya tuba Allah zai karɓi tubansa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal abda idza atarafa bin dhab thumma taba taballahu alaihi. Bawa idan ya yadda cewa in ya shaida ya amince a kan cewa ya yi ma Allah laifi, sannan ya tuba ya zuwa ga Allah, Allah zai karɓi tubansa. Saboda haka idan ta tuba, wannan ba zai hana ku ci gaba da zama tare ba, ya zamanto cewar amma kuma za a kiyaye iyakokin Allah. In dai ta tuba ya zuwa ga Allah, tuba wanda yake na gaskiya. Amma in ba haka ba, alkhairin zama da wadda take mazinaciya. Allah maɗaukakin sarki ya ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wa zaniyatu la yankihuha illa zani aw mushrika. Mazinaci baya auren mace sai mazinaciya ‘yar uwarsa ko kuma mushrika. Mazinaciya babu mai aurenta sai mazinaci ko mushriki. Wa hurrima zalika alal mu'minin, an haramta wannan akan mu'mini. Ba zai yi ba mu'mini ya zauna da mazinaciya, ba zai yi ba mu'mina ta zauna da mazinaci. Zina yana ɗaya daga cikin abin da yake wajabta ma mace, ya zamanto abin da yake wajabtawa a raba aure ga mace. Idan ya zamanto mijinta tabbataccen mazinaci ne, ba za ta iya ci gaba da zama da shi ba. ‘Ya’yansu ‘ya’yansa ne, wai ko don saboda tana zinan, ya ce zai musu nasabarsu? Bai halatta ba. In ya musu nasabarsu sai sili'ani. In yana shakkar nasabar ‘ya’yan, ko kuma ya kawo mata zargi cewa ‘ya’yan ba nasa ba ne, tunda ba shi da shaida a kan haka, an haife su a gidansa, ‘ya’yansa ne. Idan ya ce in ya zo ya yi da'awar cewa ba ‘ya’yansa ba ne, sai dai su yi li'ani, sai a je gaban alkali su yi rantsuwar li'ani. In aka yi rantsuwar li'ani, shi kenan sai su zamanto ba ‘ya’yansa ba. A karkaɗe nasabar daga gare su. Wannan ya ce akwai wata alama da ake gane daren Lailatul Qadri. To malamai sun ambata cewa daga cikin alamar waɗansu suna yin wato istinafi da afkuwan daren Lailatul Qadr din a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa wadan sai ce daren 21 ne, saboda a hadisin Abi Sa'id al-Khudri ya tabbata a daren 21 aka yi. Wadansu sai su ce daren 23 ne, saboda Abdullahi ibn Unais ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa daren da zai rinka zuwa yana yin wanda yake kaunar ake kaunar Lailatul Qadr ne, domin ya zo ya salla a cikin a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam na Madina a wajen gari yake, sai ya ce masa ya rinka shigowa daren Lailatul Qadr daren 23. Shi yasa ne ma ake ce ma daren daren Al-Juhani, wadansu kuma su kira shi daren Abdullahi ibn Unais, wanda yake wannan shine masabar ahlul Madina. Ahlul Madina a haka suka tafi cewa daren 23 su duk shekara shine daren Lailatul Qadr. Wadansu kuma suka ce daren 27 ne. Shi ma akwai hadisin Ubay ibn Ka'ab wanda ya kawo ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daren Lailatul Qadr shine daren 27, kuma ya ambata amana, ya ambaci alama cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci alama cewa ya bibiyi dararen 27 na Ramadan, ya ga a kashe garin rana tana fitowa ba ta da tsananin haske, domin an ambaci wannan daga cikin alamomin Lailatul Qadr, cewa rana za ta taso la shu'a laha, ba ta da irin wato zafin wato tsananin hasken nan da zai dauke wa mutum ido, da har mutum wato in ya kalli ranar a lokacin fitowar ta irin lokacin walaha din nan zai iya ganin ta ba tare da ta dauke masa ido saboda tsananin hasken ta ba. To yace ya bibi daren 27 ya same shi a haka. Haka zalika Abdullahi ibn Mas'ud yace, domin saboda layaliyas sahabawat, daren da suka kwana a waje-waje da ake ce masa as-sahabawat, da suna dawowa daga yakin Badr, wannan daren ya tabbata daren Lailatul Qadr ne, to daren Lailatul 27 ne. Yana daga cikin alamomin da mutane da ake ambata wanda yake yazo a cikin nassi shine wato yin ruwa a cikin daren, domin ya afku a daren 21, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi itikafi yana tsammanin daren Lailatul Qadr a goman tsakiya, ran da zai fito ranar daren 20, sai mala'ika Jibril ya zo masa ya ce daren da kake nema a gabanka yake, bai riga ya zo ba. Kuma sai aka nuna masa alama a cikin mafarki cewa a daren ya gan shi yana sujada a cikin ruwa da tabo, ya gan shi yana sujada a cikin ruwa da tabo. Saboda haka sai ya ce duk wanda yake ya shiga itikafi tare da shi domin neman daren Lailatul Qadr ya dawo ya ci gaba da itikafinsa. Ran da suka dawo ranar 20 din, a daren wanda yake shine daren 21, sai aka yi ruwa mai yawa. To kuma mun san masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin wannan masallacin ne mai dakin ba, masallaci ne da aka rufe shi da wato zangar dabino, don haka in ana ruwa shiga cikin masallacin yake. Abu Sa'id al-Khudri yace da aka yi sallar asuba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya juyo, sai naga goshinsa da hancinsa duk ya an lulluɓe shi da tabo da ruwa, wato yayi sujada a cikin tabo da ruwa. To wannan ya zamanto ita ce alamar da Allah ya nuna ma Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan daren. Amma kasancewa wannan alama ce a wannan daren, bai zamanto ba lallai ta zamanto alama a kowane dare na Lailatul Qadr, duk da yake wannan ana istinafi da shi. Akwai sauran abubuwan da ake ambata duk waɗannan, akwai na khurafat da dama, a ce wai in daren Lailatul Qadr ne za ka ga dukkan bishiyoyi suna sujada. To watakila wannan a mafarki ne ya faru ga waɗansu, yawanci ɗin a daren Lailatul Qadr ɗin waɗansu suna ganin abubuwa na mafarkai, waɗansu su ga saukar mala'iku a mafarki, su ga mala'iku suna saukowa, wannan tana daga cikin alamu tunda Allah ta'ala ya ce mala'iku suna sauka a cikin wannan daren. Waɗansu kuma su ga mala'iku suna shiga gidajen mutane, suna fitowa, suna gaisawa da mutane, duk irin waɗannan suna zuwa a mafarki ga waɗansu, wanda yake duk waɗannan alamu ne wanda za su nuna kan cewa wannan daren shi ne daren Lailatul Qadr. To amma ba abu ne wanda yake za a fitar da ka'ida ba, ko kuma a ce lallai wanda ya wannan mafarkin shi ne kaɗai ya dace da Lailatul Qadr, amma duk mutumin da ya raya dararen goman ƙarshe a cikin ibada da sallah da addu'a da karatun alqur'ani da istighfari da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran nau'i daban-daban na da'a, tabbas zai dace da Lailatul Qadr. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin goman ƙarshe din yake zage dantsi, yace kuma idan har mutum wani abu ya same shi ya dan kuskure farko-farkon bai yi ba, to kada ya sake a bakwai din ƙarshe, bakwai din karshe daga daren 23 da 4 da 5 da 6 da 7 da 8 da 9 kada ya sake a waɗannan wanda wannan hadisin na biyu yake nuna cewa kenan galibi yana kasancewa a daren 7 din karshe ne amma kuma kun ga ya tabbata ya taba faruwa a daren 21 hadisi ingantacce na Abu Sa'id al-Khudri wanda yake wannan shine mafi ingancin magana cewa zagawa yake ba dare ne guda ɗaya ba zagawa yake a cikin goman karshe na Ramadan marasa 21 ko da 3 ko da 5 ko da 7 ko da 9 wannan shine mafi kaunarsa tare da cewa ba a korewa a cikin waɗanda suke ba marar ba ma ba a korewa a cikin waɗanda suke ba marar ba shi yasa malaman Basra su a wajen su daren 24 ne daren 24 ne shi yasa ne mutun ya tsaya a goman ƙarshen gabaki daya shine zai zamanto wannan shine wanda yayi kauna ta hakika ta gaskiya wajen neman daren Lailatul Qadr Allah ya sa mu dace wato babu kamarta wannan addu'ar babu kamarta ba wai ita kadai za a yi ba amma babu kamarta ba addu'ar da ya kamata a yawaita yi a wannan daren irin wannan addu'ar ta wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma Aisha Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ziyadar karimun bata tabbata ba a cikin riwaya wanda zaka ji limamai a wajen addu'ar kunuti suna fada Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna karimun din bata inganta ba amma ya abinda ya zo lafazin shine Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna fa'fu anni Allah kai mai rangwame ne kana son rangwame kai mun rangwame wannan yace tambayarsa shine idan uba ya cinye dukiyar yarsa bayan ta mutu kuma tana da ƴaƴa shikenan babu gado wurin ƴaƴanta kuma shi uban yana nan bayan ta mutu ya cinye dukiyar in bayan ta mutu ne ya cinye dukiyar ai ba dukiyar ta bace dukiyar magada ce saboda haka sauran waɗanda suke da gado in yana da haƙƙi akan dukiyar yarsa ba shi da haƙƙi akan dukiyar uwarta zai ci ba zai cinye dukiyar ta ba haka zalika ƴaƴanta tunda ba za su gaje shi ba ba ƴaƴansa bane saboda haka ba shi da haƙƙi akan shi kuma dukiyoyin su sai ya biya su dan haka wannan yana nan bashi akan sa wannan yace tambayarsa game da addu'ar kunuti a cikin sallar nafila a Ramadan domin nakan ga wasu suna karanta kunutin a bayan ruku'u wasu kuma kafin ruku'u abin ya rikita ne domin na karanta maganar Ibn al-Qayyim Azadul Ma'ad da yake cewa bai tabbata ba ko ba a ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kunuti bayan ruku'u ba banda a sallar farilla a sallar asuba kuma naji wani cikin malaman sunna yayi fatawa cewa Annabi yana kunutu ne kafin ruku'u menene ingancin waɗannan maganganu dukkan guda biyun sun tabbata hadisin Anas yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kunuti kafin ruku'u yayi kunuti bayan ruku'u waɗansu sun yi tafsir sun ce idan kunutin na nawazil ne kunutun nawazil wato kunuti da ake saboda musiba ta sauka a cikin al'umma to ana yin sa ne qablar ruku'u kafin ruku'u domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kunuti wata ɗaya yana addu'a akan waɗansu da suka cuci musulmi suka kashe makaranta suka sace raƙuman sadaka suka tafi da su haka zalika addu'ar da yayi cewa Allah ya sanya mafita ga raunanan musulmi da aka tsare su a Makka su Walid ibn al-Walid da sauransu ba wata ɗaya yayi yana musu addu'ar qablar ruku kamar yadda zuwa cikin Bukhari amma sai suka ce idan addu'a ce ta kunut ta Ramadan da yayi ne ba'dar ruku addu'a ta kunuti wadda take bayan Ramadan a cikin Ramadan wannan sai yayi ta bayan ruku'u wannan tafsili ne kyakkyawa wanda shine zabin sa'ifa daga cikin malamai amma duk guda biyun sun tabbata kamar yadda mutun zai gani a hadisan da Anas ibn Malik ya ruwaito a cikin Bukhari kowanne daga cikin su kuma yana da shawahid kunuti kafin ruku'u yana da shahid daga hadisan Abi Huraira kunuti bayan ruku'u yana da shahid daga fi'ilin Sayyidina Umar ibn al-Khattab yana kunuti bayan ruku'u da kuma kunutin da makaranta suke yi a cikin Ramadan kamar yadda Imam Malik ya rawaito ya ga yana daga cikin al'adar magabata cewa a cikin wato watan Ramadan suna yin kunuti bayan sun dago daga ruku'u suna tsine makafirai suna addu'ar neman gafara ga mu'minai saboda haka duk wanda mutun yayi daidai ne babu rikici a cikin wannan insha Allah wannan yace yana mai roƙon mai roƙo dan Allah wanda rayukan roƙo da Allah wanda rayukan mu suke hannunsa da a taimake mu wajen fadakar da malaman jami'o'i da su dawo aiki to a gaskiya wannan wato magana ce wacce take mai muhimmanci saboda wato barna hakika abinda su malaman jami'a suke magana suke da'awa akan sa barna ce kuma lalle ya kamata a gyara barna to amma wajen gyara barna bai kamata a ƙara barnar yawa ba bai kamata a ƙara ma barnar yawa ba a ce mu dai bamu da malaman jami'a bamu da hanyar da zamu da za a yi maganin barna sai dai a bar yara suna galudiya ba za a koya musu abinda ba za a koya musu a karatu ba a bar yara su zamanto kan cewar sun kai su fita amma fitar ta su ta gagara akwai barna da dama ita koyaushe ka'idar musulunci ana gyaran barna ne da barnar da bata kai wato ba a gyaran barna da barnar da tafi barnar da ake ciki hakika abubuwan da malaman jami'a suke faɗa suna da muhimmanci gwamnati ce ta duba su kuma ba za a ce laifin gabaki daya na gwamnati bane a cikin wannan barnar da aka samu na cewar an tsayar da karatu wanda su kamar yadda su malaman jami'a suke so su nuna laifin ba na gwamnati ne gabaki daya ba su ma da nasu laifin cewar sun abin ya tsawaita kuma ba a da wani uslubi da za a bi in banda uslubin ajiye wato abin nan din aiki wannan lallai tunda ai suna da abin nan mutane ne masu tunani masu basira samu hanyoyi waɗanda suke za a yi maganin barnar ba ta hanyar da zai zama to al'umma gabaki ɗaya tana cutuwa ba al'umma gabaki ɗaya cutuwa take yi dukkan iyayen yara da suke da yara a cikin makaranta suna cutuwa su kansu yaran suna cutuwa maza da mata al'ummar gabaki ɗaya tana cutuwa saboda haka ya kamata abin nan kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa dangane da abinda Allah ya faɗa ga mutanen Annabi Shu'aib da yake gaya musu yace alaysa minkum rajulun rashid shin a cikin ku babu wani mutum mai hankali ne rashidi shiryayye to babu wani mai hankali wanda yake zai fito ya kawo gyara dan a maganin wannan barna Allah madaukakin sarki ya sanya su ji ya zamanto an rage wannan barna da ake a cikin al'umma kuma yace a ƙara faɗakar da shugabannin mu iyayen ƙasa da su taimaka wajen hana yawan barace-barace da kuma aurusaki da muke fama da shi a cikin wannan al'umma wannan wato mushkila ce babba shekara wajen kusan 20 da suka wuce an yi kwamitoci a wannan garin a wannan jiha tamu kwamitin duba yadda za a yi maganin barace-barace da kwamitin yadda za a yi maganin yawan saki duk ƙarƙashin fitattun mutane da malamai na wannan jiha tamu mai albarka kuma an rubuto an yi rahotannin nan amma rahotannin suna nan a ajiye ba aiwatar da su ba kusan dukkan jihohin arewa babu inda ba a yi wani bincike ba akan yadda za a yi maganin barace-barace mushkilan ba na sanin a yadda za a yi bane na wato rashin a zage dantse kan a aiwatar saboda haka wannan ba wani sabon bincike ake nema a yi ba ko wani sababbin shawarwarin da aka yi na da su ne za a ɗauko a aiwatar da su sai a yi maganin wannan dangane da yawan sake-saken aure da ake yi ko akwai abubuwa wanda yake sun sabunta sabanin abin da ake faruwa a can wanda yake za a iya gyara shawarwarin daga cikin abubuwan da suka sabunta shine cewar daga wancan lokacin zuwa yanzu wato a karatun mata ya ƙara yawa na addini mata sun domin an samu ƙarin makaranta domin a wancan lokacin da wuya ka samu makarantun da ake na karantar da matan aure ba su fuka kirga su ba to makarantun daga wancan lokaci zuwa yanzu sun ƙaru da yawan gaske wanda yake ya sanya fahimtar addini a cikin mata ta ƙaru amma ba a samu wannan ƙarin ba ta fuskar maza saboda haka da yawa mata suna samun mushkila ba da mushkilolin aure suna faruwa ne daga ba daga wajen matan ba daga wajen maza, kamar yanda duk wanda yake jin labarin irin abubuwan da suke faruwa a kotuna ko a ofisoshin ɗan hizba a ko wajen masu unguwanni ko zaurukan sulhu na adidi ta sau da sauransu, zai gane da yawa daga cikin mushkilolin da ake samu daga wajen maza ne. Saboda ne, saboda jahiltar shari'a, saboda jahiltar shari'a. Maza yanzu a takaice, wato in kace za ka yi lissafi, maza sun fi mata jahilci wajen hukunce-hukuncen mu'amala. Mata sun fi yawa saboda sun fi karatu. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai rage mana wannan mushkila ɗin, shine ilimi cikin al'umomi. Ilimi da za a yi, duk da yake in ma ba a yi makarantu ɗin ba, maza sun fi damar su yi karatu. Saboda suna da damar su rinka zuwa majalisai na ilimi, musamman masallacin Ahlus Sunna. Babu wani masallaci na Ahlus Sunna a garin nan face ana karatu. Babu wani masallaci guda ɗaya face ana karatu tsakanin magariba da isha. To inda wannan zai yawaita, ya zama to kar a ce wannan a ai sai su abin nan a ai, inda kaga ana karatu dama sai masallaci ɗin izala. Inda duk sauran masallacinmu na ƙasar nan za a ci gaba da haka, kamar yanda Shehu Usmanu ya yi ishara, ya yi kira kan a yi, to da an yi maganin da yawa daga cikin barna da suke faruwa a cikin al'ummarmu, domin ilimi shine maganin da yawa daga cikin barna da suke faruwa a cikin al'umma. Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora. To wannan shugaban ƙungiyoyin ɗaliban ilimin harkar noma na jami'ar Abubakar ta Fawa Ɓalewa shine ya aiko da wannan. To Allah ya saka maka da alkhairi akan waɗannan kiraye da kai. Allah maɗaukakin sarki kuma ya daidaita tsakanin malaman jami'a da gwamnati. Allah ya kimsa musu basirar da za su dawo su rage wannan barna da take faruwa a cikin al'umma. Ya kamata mu sa a cikin abin, a cikin addu'a, musamman a cikin waɗannan darare, domin fitina ce da ta shafi kowa, da ta shafi al'umma gabaki ɗaya. Mutane ba sa ganin wato illar a wannan rufe jami'ar da aka yi. Illa ce ba kaɗan ba, illa ce ba ƙarama ba. Allah maɗaukakin sarki ya maganta mana. Za mu tashi aya ta 29 a cikin suratul Nisa. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا تكون تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنك إيماني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كذا كتدوكيو ينكو سكانونكو تهنير تشوتا درشن حكي إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Amma idan cin dukiyoyin tsakaninku ta hanyar tijara ce wadda take an gina ta a kan yarjejeniya tsakaninku, to wato wannan babu laifi ku yi haka. Wala taqtulu anfusakum, kada ku kashe kawukanku. Inna Allaha kana bikum rahima, lallai Allah mai jin kai ne a gare ku. Wa man yaf'al dhalika udwana, wanda ya aikata wannan abin ambato a cikin wannan ayar da aka hana ku yi, wanda ya aikata udwanan domin shishigi, wato wuce iyaka, wa zulman, domin kuma zalunci, ya san abin da yake yi ba daidai bane, da gangan ya je yayi, fa sawfa nuslihi nara, da sannu zamu kona shi a cikin wuta. Wa kana zalika ala Allahi yasira, wannan kuma sauki ne a wajen Allah. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, idan kuka bar manya-manyan ababan da aka hana ku aikata su, wato manya-manyan zunubai, nukaffir ankum sayyi'atikum, sai mu kankare muku, mu yafe muku kananan munanan ayyukanku, su ne kananan zunubai. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, mu shigar da ku mashiga ta daraja, ita ce aljanna. Allah ta'ala bayan ya yi umarni da ba mu dukkan mai haƙƙi haƙƙinsa, daga ciki shi ne mace a ba ta sadakinta, ko da marainiya ce da take ƙarƙashinka, dukiyarta take hannunka, in ka tashi aurenta aka ce ka yi adalci ka ba ta sadakinka, in kana jin tsoron ba za ka yi adalci ba ka je ka auri wata, ita watar da ka aura ka ba ta sadakinta. Mace in an mutu, in an bar gado, tana da rabo, a ba ta gadanta. In kai waliyi ne, dukiyar yaro baraya tana hannunka, ka mayar masa da dukiyarsa. Idan an tashi rabon gado, duk wani mai haƙƙi a ba shi haƙƙinsa. In an yi wasiya, a ba da wasiya ba tare da an cuci wanda aka yi masa wasiya ɗin ba. Idan aka tashi auren mace, ko da kuyanga ce, a ba ta sadakinta. Duk waɗannan hukunce-hukunce an yi bayanin ba mu mai haƙƙi haƙƙinsa na dukiya, to sai Allah ya kawo hukunci kuma mai gamewa baki ɗaya, ya ce to kada ku ci dukiyoyinku ta hanyar cuta, ku zamanto masu adalci. Haka uslubin Al-Qur'ani yake, in an yi maganar hukunci sai kuma a kawo abu na wa'azi ko wata doka wadda za ta game rayuwa baki ɗaya, wadda wannan ayar asali ce ta yadda musulmi za su yi mu'amalar dukiya. Kada dukkan wata hanya ta cin dukiya ba da haƙƙi ba haramun ce. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karfafa wannan ma'ana da faɗin sa a cikin hadisi sahihi, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibatin min nafsi, dukiyar mutum musulmi ba ta halatta sai da yardar ransa. Dukiya ta mutum ta musulmi ba ta halatta sai da yarda ta ransa. Don haka ne ya ce, idan mutum ka je kai ciniki za ka sai wato kayan gona, za ka sai kayan gona wanda cinikin ana cinikin yabanya, ko wannan cinikin yabanya akwai magana a kansa. Ka je ka ga yabanya, wato an yi shuka, ko fitar da kai ba tai ba, ka ce za ka saya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana, ya ce kada a yi wannan. Suka ce saboda me? Shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dalili, ya ce ara'aita in mana Allahu tsamarata fi zar'i akhika bima ya'khudhu ahadukum mala akhihi bighairi haqq, yace ka bani labari, in Allah ya hana amfanin ya fito fa, da me zaka ci dukiyar dan uwanka ba da haƙƙi ba? Ka karba ka soke kuɗi, kuma aka yi kayi ne akan cewar wato watakila abin zai ci gaba a samu amfani, aka zo ba a samu amfani din ba, to dan me da wani haƙƙi zaka ci dukiyar dan uwanka? Shi yasa idan ka sai, in aka yi cinikin yabanya, dole ne bisa kaulin jumhurin malamai ya zamanto alal qat'i, ka saya da niyyar zaka sare, ka yanke in yaso ka je kai amfanin gona, ka je ka ba ma dabbobi su ci, amma ba akan cewar kana ka je ka sai masara tun ba ta fidda kai ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan cinikin, domin cin dukiya ne ba da haƙƙi ba. Domin wato wajen mu'amala akwai mai bayarwa, akwai kowa yana karɓa yana bayarwa. Kai mai sayarwa ka bayar da kuɗi ka karɓa abin da ka saya, kai mai saye ka bayar da kuɗi ka karɓa abin da ka saya, kai mai sayarwa ka ba da abin da ka saya ka karɓi kuɗi. To idan ya zamanto ɗaya daga cikin abin da ake canzawa, wanda ake ce musu al-iwadan, in ɗayan ya zamanto ba a tabbatar da shi ba, an ci dukiya ba da haƙƙi, to Allah ya ce kada ku yi wannan. Duk wanda yake haƙƙi ne, duk dukiya in za ta shigo wajenka ta shigo da haƙƙi. Anwa'ul makasib, hanyar da ake samun dukiya ta shigo ma mutum, hanya biyu ce. Akwai wanda za ta zo haka wato a salin alin ba da maimako ba, akwai wanda za ta zo kuma sai da maimako. Wanda za ta zo ba da maimako ba shine gado, kaga gado, in dai Allah yayi uban wato wanda kake gada yana da kuɗi, zaka ci gadon sa ba tare da ka saya ba. Gado ba sayan sa ake ba, mallakar sa ake yi, kawai za a baka. Ganima wajen yaki, ita ma wannan halal ce, fa kulu mimma ghanimtum halalan tayyiba, halal ne, wanda suka je suka samu ganimar yaki a jihadi. A jihadi ba yakin barna ba, ba fitina ba, yakin fitina wannan dukiyar da mutum da dukiyar da wanda suka ci haramtacciya ce, domin ya zama to muharaba ne, daukan mata abin nan kawo ta da zaune tsaye ne a cikin jihadi. In ya cika sharuɗan jihadi, ganima halal ce, kyauta alhiba, mutum ya baka dukiya kyauta, wanda daga cikin wannan akwai alwaqf, kamar waqafi, kamar ai waqafi ga malamai ko ga ladanai ko ga limamai ko ga ƴan makaranta ko ga alarammomi, ko mutum ya waqafi ga ƴaƴansa da ƴaƴan ƴaƴansa, duk wani ɗansa wanda yake ɗan cikinsa ne, ɗan tsatsansa, wato ɗansa da ɗan ɗansa, duk za su ci wannan gado, duk za su ci wannan waqafi ɗin. Shi ma wannan yana daga cikin at-tabarru'at, hanya ce ta samun kuɗi ba da iwab ba. Sannan kuma na ƙarshe kaso na hudu shi ne abin da yake ba haƙƙin wani ba ka je ka samu, wanda ba sai ka ba da maimako ba za ka samu, shi ma hanya ce ta neman kuɗi amma ba tare da ka ba da wani abu ba, shi ne kamar ihya'ul mawat, daji, gandun daji, cikin daji ka je ka samu fili wanda yake ba ƙarƙashin kowa ba, ka je ka mayar da shi gandun daji wajen kiwo ko wajen noma. To amma yanzu duk gwamnati ta zo ta ce duk wani fili natin. Wannan ihya'ul mawat yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo arziki a ƙasashen musulmi, musamman ƙasar Andalus, saboda kun san a ƙasar Turai ba yadda za a yi ka mallaki fili. Ga baki ɗaya ƙasashen Turai, a Ingila akwai wannan mai rubuta tarihin nasu Arnold Toynbee, ya ambata ba zan iya riƙe abin da ya faɗa ba, amma ga baki ɗaya filin noma na Ingila yana hannun waɗansu tsirarun mutane ne da ya ƙirga su, ba zan iya tuna adadin da ya faɗa ba, ko dubu ne da 700 da wani abu, ba zan iya tunawa ba. Kowa sai dai ka je kai ƙodago ko a baka haya ko ka zamanto bawa a wannan wajen mai filin. To a musulunci, da musulunci ya shiga cikin Turai, wannan dajin da aka gandun dajin da aka rinka samu tunda akwai ihya'ul mawat, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahya ardan qad umitat fa hiya lahu, wanda ya rayar da ƙasa wanda take matatta ba na babu wani wanda ya taba yin wani abu na haɓaka ta na amfani da ita, shi ya je ya same ta ya yi amfani da ita, ya sare itatuwan ya yi noma a ciki, to ta zamanto tasa, wannan ƙasa ta zamanto tasa, da haka aka samu haɓakar aikin wato harkar noma a Andalus. To ihya'ul mawad yana daga cikin wannan, ka je ka samu gandun daji ko kuma ka je ka yi itace, ka je ka yi itace, ko da yake yanzu an hana itace saboda yana kawo hamada, ko ka je kai farauta, ita ma farautar ana tsare haƙƙin dabbobi wanda suke nema su, wannan duk a gaskiya asalin wannan halal ne, amma hukuncin da ake cewa za a haramta idan yana daga cikin yana babin masalihul mursal, idan barnar da za a samu na a buɗe ƙofar kowa ya je zai kawo barna a cikin al'umma, yana ga shugaban musulmi ya maganin wannan, ya toshe wannan ƙofa, saboda ka'idar da suke cewa tasarrufur ra'i fil ra'iyya manutun bil maslaha, dukkan wani aiki na shugaba yana duba maslaha ne, abinda zai kawo maslaha ga al'umma abinda shugaba zai shiga yi kenan na doka, ko da shari'a bata faɗa ba, shari'a sai ta bashi goyon baya a nan wajen ta kare shi. To waɗannan su ne hanyoyi da za ka yi ciniki ba da ka ba da wani abu maimakon wannan ba, ka samu dukiya ta shigo maka ba tare da ka bayar da wani abu maimakon ta ba. Na'am, rikaz yana daga cikin wannan babin ihtitab, duk yana daga cikin babin ihtitab, wato shine tsuntuwar da zaka yi ta jahiliya, abinda zaka hako ka samu na dukiyar jahiliya da aka rufe. To wannan sai a yi hankali, ka san wajen rikaz din nan ne mutane suke zuwa suna ana ce musu akwai ruhani da zai kawo muku, banku ba wani ruhani bane, aljani ne, za a je a nuna maka wani abu na shirka da zaka yi ko na saban Allah, domin zai nuna maka inda zaka samu wata wato binnanniyar dukiya. Mutane wanda idansu ya rufe wajen neman kuɗi, musamman a ƙasashen Larabawa, wannan yana da yawa. To kaso na biyu shine kuɗi da zaka samu bi'iwab, ka bayar da wani abu a baka. To kuɗin da ka samu in ka bayar da wani abu ya halatta, to daga ciki akwai ciniki, shine wanda Allah nan ya faɗa illa an takuna tijaratin anta radin minkum, sai dai in ta fuskar tijara ce, kasuwanci wadda aka yi ta a bisa yarjejeniya tsakanin ku. Ciniki hanya ce ta neman arziki, ba za ka samu kuɗi ta ciniki ba sai ka bayar da wani abu. Za mu ga ka saka sansu ko kodago al-ijara kai kodago ka je ka bayar da karfinka ko karfin abin ko kuma amfanin abin da ka mallaka ya je aiki domin ka samu kuɗi ko kuma ta fuskar kuɗin da zai zo ma mace a maimakon aure ta yadda ta shiga gidan aure a bata sadaki wannan kuɗin halal sadaki halal ɗinta ne malak ko kuma abin da yake kama da ciniki na sauran abubuwan hanyoyin ciniki kamar wato musharaka kamar sharika da qiraba da sauransu wanda yake duk abubuwa ne da suke kama da ciniki waɗannan su ne wanda zaka bayar da wani abu a baka wani abu to abin da ka karba in ta fuska in ya cika ka'idodin shari'a to halal ɗinka ne amma duk waɗansu hanyoyi in ba waɗannan ba in ka ci dukiyar mutane sawa'un ta hanyar wato sata ko kwace ko abin nan wato al-ikhtilaf shine wato daukan wato mutum bai sani ba kai masa rufa ido ka dauki dukiya sa 419 duk irin wadan duk wata hanya wanda take ba wadanda shari'a din nan ta yadda da su ba wanda suke sune a jumlace wadanda na ambata kamar yanda wannan Ibn Juzay a cikin al-qawanin yayi babi akan wannan anwa'ul makasib a takeice cikin shafi ɗaya ya kawo maka duk abin da shari'a ta tsara da yanda ake neman arziki na halal da kuma usul din abin da yake bai halatta ba wannan aya ita ce umda akan wannan illa Allah ya ce kada ku ci dukiyoyinku ba da haƙi ba illa an takuna tijaratan an taradin minku to ta wani hanya ne ciniki Allah ya ce illa an takuna tijara sai dai in ta kasance ta tijara wato ma'ana kasuwanci saye da sayarwa wanda aka gina shi an taradin minkum wato bisa yarjejeniya tsakaninku wato ma'ana ciniki dole sai da yarda don haka cinikin tilas bai halatta ba bai'ul mukrah a tilasta mutum ya yi ciniki bai halatta ba baya halatta sai inda ya zamanto kan cewar maslahar akwai maslahar waɗansu sai a tilasta shi ya yi ciniki kamar yadda ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa wanda yake bashi ya cinye dukiyarsa aka sayar da dukiyoyin nasa aka raba a magada saboda masu bashi saboda kiyaye haƙƙin masu bashi idan dukiyar taka haƙƙin wani yara ta yi da ita to za a iya tilasta maka ka sayar kamar wannan asali ne fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan sahabin da dukiyarsa ta cinye ya zamanto bashi ya cinye dukiyarsa yasa ai masa wasusu a zo a kyale masa dan gidan da zai zauna da yar matarsa da dan kayayyakin da zai sa da dan abin hawa dan mai dan kumari ba mai tutsu ba wanda za a kyale masa ya hau shikenan iyakar abin da yake da shi duk sauran sai a sayar a ba magada idan suka zo suka ce suna son sama da haka da suka zo suka ce suna son sama da haka domin sun ga abin da aka sayar bai isa dukiyar tasu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a laysa lakum illa za iyakar abin da kuke da shi kenan to bina'an akan wannan malamai suka ce za a iya tilasta mutum ya sayar da abin da yake mallaka idan ya rataye da maslaha ta al'umma baki daya kamar yadda sayyidina Umar kamar yadda sayyidina Uthman yasa ummahatul mu'minin suka sayar da gidajensu dakunansu na gidan annabi sallallahu alaihi wasallam domin a kara fadin masallaci domin a kara fadin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam haka zalika sayyidina Umar yayi a masallacin harami na Makka gidajen da suke kewaye da harami yasa aka sayar da su aka yi wato aka kara masallaci na Makka mai alfarma masallacin Ka'aba wannan shine a tilasta mutum ya sayar domin maslahar al'umma baki daya domin gina kara fadin masallaci ba maslahar mutum daya bace maslahar al'umma ce baki daya domin duk wanda zai zo ya sallah ya lataye da yana da maslaha a cikin yin wannan saboda haka za a iya tilasta mutum a sayar masa da gidansa domin a yi makabarta ko domin a yi masallaci ko domin a yi hanya ko domin a yi kasuwa kasuwar ta al'umma ba kasuwa ta waɗansu masu ƙarfi ba idan wannan ne sai a ce to a su wannan masu gidan su suke da haƙƙi a ba su su mayar da wajen kasuwa hukuma tana da iko ta ce nan kasuwa za a yi a ce to ku gidanku maimakon dole ku mayar da za a mayar da shi kasuwa to a iya ba su za su zamanto suna da haƙƙi a ce su ne suke da kaso a wannan ka wato wajen nasu ya zaman to kasuwa maimakon a biya su kuɗi sai a mayar musu da wajen ya zaman to mallakar wato kasan su a cikin wannan kasuwar da za a yi wannan din yana daga ciki wato shine intiza'ul milkiya lil maslahati al'amma intiza'ul milkiya al khassa lil maslaha al amma a kwace abinda mutum ya mallaka nasa na kansa domin maslahar al'umma kwacewa din ba karfi da yaji ba a bashi maimakon wannan wato a tilasta shi ya shiga cikin tijara wannan shine istithna'i na tijara an taradin minkum shi ake yin tijara ta tilas amma sharadin tijara dole sai da yarjejeniya yarjejeniya abu ne wanda yake ba za ka iya sani ba dinda a zuci yake duk abin da zai bayyana yarjejeniya sawa'un talafazi ko ta rubutu ko ta ishara ga wanda baya iya magana to wannan taradin dan haka ne wannan ne ya sanya malamai ba su yarda da mazhabar Shafi'iyya ba ta ingancin bai'ul mu'ata cinikin mu'ata kamar kaje cikin kaje kanti an rataye kan cewa kowace riga ga kudinta kawai kana zuwa ka janyo riga ka je ka sanya kudin ka fita baka ce ko uffan ba Shafi'iyya suka ce ya halatta jumhur suka ce a'a bai'ul mu'ata bai halatta ba dole sai an yi lafazi da zai nuna at-taradi da zai nuna yarda nawa ne wannan ai ga kudin nan to gashi nan na baka na karba ko kuma ya karba din ya soke aljihu amma akwai suwar na mu'ata a yanzu wanda suke za su iya tabbatar da taradi kamar alal misali mutum ya je kanti ya sai abu ya zama to kan cewa mashin ne zai biya kamar yanda ake yin na sayan lemo din nan ka san abin nan wanda ba su mutane waɗansu mutanen mu ƴan uwan mu na karkara idan sun je ƙasa mai tsarki sai su ce kai wato ci duniya an ci gaba ai wani injini ne sai ka ga yana kawo maka aman ruwa ko kuma aman lemo ka je ka dan sa kuɗi shikenan sai ya kawo maka lemo to wannan bai'ul mu'ata ne saboda ka yadda cewa wannan ne kuɗin kuma ka san in ka sa kuɗin zai fito maka da shi idan ka sa bai fito ba fa injin ya lalace kaga illa bai'ul mu'ata kenan to sai ka je ka kai ƙara wajen masu kamfani sai su fito su zo su kwance su fito maka da abinka to at-tijara ɗaya daga cikin hanyoyin makasib ne abin da yake bata ta suna da yawa a cikin shari'a wanda bayanin sa yana cikin littafin fiqh nau'i na tijara ko dai kai cinikin kuɗi da kuɗi shine canji akwai sharuɗansa ko kuma kai cinikin abin saya da abin saya shine cinikin ba ni gishiri in baka manda shi ma wannan yana da sharuɗansa ko kuma wato as-saman bil musman ka ba da kuɗi a baka abin saye a baka abin da ka saya wannan shi kuma ko dai a yi shi yanzu kuɗi hannu wato naqdan kenan ko kuma a yi shi ila ajalin nasi'a ila ajalin din kuma akwai wanda yake zai zamanto abin sayan kudin shine ka bayar yanzu daga baya a kawo maka abin saya shine sautu cinikin salam shi ma yana da sharadin sa ko kuma ka karbi abin sayan yanzu zaka biya kudin daga baya shine bai'un nasa shi ma akwai sharadin sa shine cinikin lamuni ka karbi abu alamun ce maka zaka biya kudin daga baya biyan yadda zaka yi ko ka rinka biya a hankali ko kuma ka biya kudi hannu in lokacin ya kai duk yana daga cikin abin da yake duk shari'a ta yadda da su wanda ake yanzu din kuma ko dai ya zamanto bai'ul mukayasa shine cinikin wato tai wannan abin nawa ne kaza ne kai kuma kace a'a rage min kaza yi wannan ya halatta matsawar bai zamanto rantsuwa ta shiga ciki ba bai halatta mutum ya rinka rantsuwa ba wallahi kaza ne a wajena wallahi ban samu komai a ciki ba wannan shi yake kwashe albarka a cikin ciniki in ko kuma ya zamanto bai'ul murabaha al-murabaha kace wannan abin ga kudin sa da kudin da na siyo shi da na ajewa da na kawo shi kanti da na hayar kanti ga baki ɗaya ga kudin sa abin da nake so a ƙara min kaso 10 cikin 100 nasa wannan bai'ul murabaha kenan shi ma ya halatta ɗaya daga cikin nau'i na daya daga cikin cinikayya da ake a bankunan musulunci na wannan zamanin kuma an yi tafannuni ta hanyar yanda hatta abin da kake tsammanin ma ba za a yi cinikinsa ba gashi an zo ana cinikinsa bisa kuma wannan ka'ida ta murabaha yana daga cikin abin da Allah ya kwadaitar da mu kan mu rinka yi na wato tunani wanda yake malamai a wannan zamani duk sun yi malamanmu na musulunci a wannan zamani ko kuma ya zamanto ba murabaha ba ya zamanto muzayada wato cinikin gwanjo kada kararrawa shi ma cinikin gwanjo ya halatta idan babu najashi a ciki. Wato shi ne ka zo wajen ciniki ka ce a zo za a yi cinikin gida ko za a yi cinikin mota, a ce nawa za ka saya mutum ya ce 10,000, sai wani ya kara ya ce akwai mai karawa, wani ya kara ya ce na kara 1,000, a yi ta tafiya har sai an kai inda wanda ya kari ba za a samu wanda ya kari sama da shi ba, sai a ce to naka ne. To ya halatta wannan cinikin bai'ul muzayada da sharadin ba a yi najash ba. Najash shine wanda baya da niyyar ya zo ya saya shi ya zo ya shiga cikin kasuwancin ya rinka karawa domin a kara ma abin kima, bayan kuma shi ba saya zai yi ba, in yai haka haramun ya aikata, ya saba ma Allah. Bai'ul muzayada kenan. Akwai al-mukayasa wal-murabaha wal-muzayada, duk waɗannan suna a cikin ciniki, zai iya shiga cikin dukkan nau'o'in ciniki, sawa'un wanda ake yin sa nafidan yanzu ko wanda ake yin sa ila ajal. To sannan abin da yake bata ciniki, malamai sun kasa shi ta fuskoki da dama, amma babu kamar irin kasa-kasan da Ibn Rushd yayi a cikin Bidayatul Mujtahid, cewa hanyoyin da ake samun barna da rashin inganci wajen tijara suna komawa ya zuwa ga abubuwa kamar guda biyar ne. Abu na farko ya zamanto abinda ake ciniki da shi din bai halatta a yi cinikinsa ba, kamar mutum ya je ya sayar da gunki, ko mutum ya ce zai yi cinikin giya, ko mutum ya ce zai yi cinikin abu, ko mutum ya ce zai yi cinikin amfanin da Allah bai yarda da shi ba, kamar mutum ya bayar da hayar gida domin a mayar da shi gidan karuwai ko gidan sai da giya, ko ya bada hayar gidansa domin ya zamanto coci, ko kuma shi jikinsa ya sayar da amfanin hidimar jikinsa ga abin da bai halatta ba, kamar cinikin karuwa. Karuwa tana sai da abin da bai halatta ta sayar ba, ijara ce amma ijara bil mamnu. To duk abin da bai halatta a yi cinikinsa ba, a mallake shi bai halatta a sayar da shi ba. Abubuwa da dama sun shiga cikin wannan bayanin su, duk za ku sami yana cikin littafin fiqh. Ta fuska ta biyu shi ne riba. Riba hanya ce da take bata ciniki, saboda haka duk ciniki da ya zamanto akwai riba din, kuma kamar yadda muka ambata kashi hudu ce, akwai ribar jahiliya, ribar bashi, wanda yake wannan muttafaqun alaiha ce, ita ce ribar ka bada bashi a baka a biya ka da ruwa. Sannan akwai ribar ciniki, wanda ribar ciniki akwai ribar qari, ribal fadl, kamar wajen canji ai qari a wajen canji, ka bayar da naira 1,000 a ce wato kana son naira 1,000 ka bada naira 1,100, ko kuma akwai riban nasa, ribar jinkiri, wanda ita ma akan abubuwa da suke na riba ne, shine kamar alal misali ka je ka bayar da ka ce za ka yi cinikin dala wanda za ta zo ranar talata, bayan ba ta zo ba ranar talata din, amma tun yanzu ka je ka bayar da kuɗin, wannan riban na sa ta shiga ciki. Sannan bai'ul ina, wanda mun sha ambatansa anan, shi ne wanda ake dabarar cin riba, ka je ka sai mota, sannan ka sayar ma da wanda ka sai motar ka karɓi kuɗin nata akan za ka biya shi bayan shekara ɗaya, ka sai motar akan za ka biya shi, ka sai mota ta 1,000,000 akan cewa za ka biya 1,500,000 bayan shekara ɗaya, sannan sai ka ce to ka sayar ma da shi wanda ya sayar maka da motar 1,000,000 ɗin a yanzu, tunda kuɗin shi ne kuɗin ta kuɗi hannu. Ka karɓi 1,000,000 a wajensa, motar kawai tana aje, hoto ce kawai, an yi amfani da ita ne don a nuna kamar halal ne, maimakon a ce ga 1,000,000 ka bani 1,500,000, sai a ce an yi ciniki. To wannan cinikin ina, wannan shi ma riba ne. Sannan ta fuska na uku shi ne abbarar, cutar da take ai algharar, wato caca, garari a cikin abu. Garari din yana zuwa ta fuskoki masu yawa, malamai sun karkasa su daban-daban, wanda yake tafsirin sai yana cikin littafin furu'a. Amma duk abin da yake akan abin da aka yi cinikin, ba a tabbatar da za a same shi ko ba za a same shi ba, bai halatta ba. Shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin habalul habala, wato abin da in raƙuma tana da ciki, to abin da ta haifa in tai ciki ka sai abin da in tai cikin za ta haifa, ba a haife ta ba fa, amma har ka yi cinikin abin da in an haife ta yi ciki za ta haifa. To dodo, akwai abubuwa masu kama da wannan wanda akan su ciniki inshora ya fada, shine za ka yi hadari, za ka yi ko ba za ka yi ba, in ka yi hadari ga abin da za a biya ka, hadarin ba tabbatacce bane, saboda ka an yi cinikin abin da yake ba a tabbatar da samuwarsa ba, ta haka malamai suka tabbatar da haramcin inshorar kasuwanci. Garari yana da fuskoki da dama, sannan na hudu shine abin da yake zai kawo cuta cutarwa ko ga me ɗaya daga cikin masu cinikin ko ga al'umma baki daya wanda daga ciki shine hadin annabi sallallahu alaihi wasallam na talaqir rukban mutum ka je yan kauye sun kawo abinci domin al'umma ta amfana sai ka je ku ce ba ku san kasuwa ba kafin su shigo gari take ce ku zo ni ne zan sayar muku da zaman to muku dillali ta kyala mutane Allah ya azurta su da juna wannan haramun ne domin cutarwa yake yi ga al'umma al'umma za su samu sauki yazo ya hana su samu sauki ko kuma bai'ul hadir li bad dan gari yayi ciniki ga dan kauye dan ciniki dan gari yayi ciniki ga dan kauye ya domin ta yi ya nuna cewa ya fi shi sanin kasuwa ya ce shi ne zai zamanto masa mai ciniki kai dai kai shiru ba ruwanka ni na san kasuwa shi ma wannan akwai cuta ko ga shi mai sayarwar dan kauyen ko kuma ga al'umma baki daya haka daga ciki akwai bai'un najash shi ne cinikin najash din mutum ya rinka kara farashi yana kara farashi yana kara farashi bayan ba so yake sai abu ba sawa'un wajen saya ko wajen sayarwa to wannan duk cutarwa ne ga al'umma cutarwa ne ga daya daga cikin ga masu ciniki akwai sauran nau'o'i da ciniki wanda yake sun zo karkashin wannan su waɗanda suka gina gidajen suke sayarwa da ma'aikata ana tara daga cikin albashinsu ya halatta su kuma da suka je suka zo wajen gina gidajen suka ɗauko bashi suka biya da ruwa abinda suka ya haramta abinda ya kamata su shiga cikin ittifaqiya da na kasar waje din kan cewa ai tunda abinda za su sayar abu ne wanda yake tabbatacce mutane ne za su sayar ma da abu su zo su hada karfi akan su zuba kudi domin a sayar da wannan abin ribar ta zo musu ne kan kawai a ce su ba ruwan su sun baka riba ko ka ci ko abinan ko ka sayar ko baka sayar ba sai ka biya su saboda haka ciniki biyu ne ta wancan shi haramun ne ta ɗayan kuma ya halatta to kaso na ƙarshe shine abubuwa na ciniki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su saboda wata doka ta addini wadda ya sanya hannun wadda shari'a ta hana domin kiyaye wani haƙƙi na Allah madaukakin sarki kamar ai ciniki ranar juma'a ana kiran sallah lokacin da ake huduba sau da yawa mutane suna ta fatuwa akan wannan wanda yake kuma gaskiya har yanzu ban ga abin da malamanmu na wannan zamani suka ambata ba cewa yaya yanzu kamar garin Kano da ake ciniki da ake sallar juma'a a lokaci akwai masallati na akwai yan karfe 1 akwai yan karfe 1 saura kwata akwai yan karfe 1 da rabi akwai yan hudu ba karfe 2 akwai yan 2 da rabi akwai yan 2 da kwata yaushe ne za a ce bai halatta ai ciniki ba wani mai kasuwa yana cewa shi baya kulla kasuwarsa yana sallah a masallacin sahaba yaransa sai ya zauna a kasuwa yayin da ya dawo an gama sallah a masallacin sahaba yaransa sai ya je masallacin Ali Umar ibn al-Khattab sai ya je ya sallah a can saboda haka ba sa ba su ciniki lokacin juma'a ba na'am saboda haka wannan a gaskiya yana daga cikin nawazil na wannan zamani din sai ku yi tunani zahiri wato idan mutum illar kaga tana zuwa ne yayin da zai zamanto ana tafiya masallaci kai kuma ka shagalta ba da tafiya masallaci ba da ciniki wannan yana yawan faruwa wajen masu sayar da pure water wajen alwala ko masu sayar da shimfiɗa lokacin da za a tuwo masallaci su suna kofar masallaci sayar da pure water ɗinsu suke ana kuma sallah saboda sun ga kan cewa kasuwa ta zo lokacin nan ba ruwa a masallaci ko yana buƙatar ruwa to wannan cinikin haramun ne saboda su ma an yi musu hitsabi da su yi sallah a wannan lokacin su bar duk abin da suke su tafi wajen da ake yin sallah to su kuma hitsabin ya hau kansu tunda suna wajen da ake yin sallah din amma sauran suwar din wanda aka ambata la'alla abin akwai yalwa a ciki wallahu ta'ala alam Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawukanku wannan akwai fuska biyu wato ma'ana kada ku kashe mu'minai ƴan uwanku kamar yadda Allah ta'ala ya ce wama kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a kuma ya ce waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam wannan hani ne da mutum ya kashe mu'mini Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ba zai gushe ba a cikin yalwa ta al'amarin addininsa matsawar bai hadu da Allah da jini wanda yake na haramun ba bai kashe rai wanda yake bai halatta ya kace shi ba, to komai mai sauki ne. Amma yayin da aka ce mutum yayi kisan kai, to ya fi shiga uku. A fuska ta biyu, wala taqtulu anfusakum, kada ku kashe kawukanku, mutum ya kashe kansa, kisan kai ake. Wannan har aya ce nafi ce akan haramcin mutum ya kashe kansa. Akwai hadisi da zama da suka tabbatar da wannan ma'ana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace wanda ya kashe kansa da faduwa daga dutse, fa huwa fi nari jahannam yataradda minhu ila yawm al-qiyamah khalidan mukhalladan fiha abada, har abada yana haka za a rinka yi, a dora shi akan dutse a cikin wutar jahannama ya fado, a sake dora shi ya fado, kowace faduwa zafin ta zafin fitar rai ne, haka zai tayi khalidan mukhalladan fiha abada, yana mai dawwama, abin dawwamarwa a cikin ta har abada. ومن قتل نفسه بسم يتحصاه فهو يتحصاه في نار جهنم الى يوم في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. wanda ya kashe kansa da shan guba ko da wato overdose na magani wanda zai hana shi zai sa shi ya mutu, to haka ranar alkiyama za a sashi ta lasar wannan gubar, yana mutuwa daga wannan lasar har abada, abin dawamarwa a ciki har abada. ومن قتل نفسه بحديئه فهو يجأ بها في بطنه fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada, wanda ya caka ma kansa wuka ya kashe kansa, to haka zai rinka caka ma kansa a cikin wutar jahannama, yana mai dawwama a cikin ta, abin dawwamarwa har abada. Saboda haka wannan aya nafi ce akan mutum kada mutum a wato mutumin da ya kashe kansa, a wannan shine karshen sa. An zo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da wani mutum da aka ce ya kashe kansa, yace ba zai masa sallah ba, saboda ya mutu akan kabira, ya mutu akan babban zunubi. Inna Allaha kana bikum rahima, lallai Allah mai jin kai ne a gare ku, dan haka sai muku a wa'annan dokuna dokoki wanda za su tsare rayukanku, su tsare dukiyoyinku. Tsare rayuka da tsare dukiyoyi suna daga cikin abu na larura a cikin shari'a, shari'o'in Allah. Dukkan shari'ar Allah ta tsare rayukan mutane, duk abin da zai kai ya zuwa gare ya salwanta, to shari'a za ta yi maganin sa. Duk abin da zai kai ya zuwa ga rayuwa ta ci gaba da tabbata, to shari'a za ta tabbatar da wannan abu. Haka duk abin da zai kai ya zuwa ga dukiyoyin mutane su salwanta, shari'a za ta yi maganin wannan. Shi yasa shari'a ta hana sata, aka yi ukuba akan wanda ya sata, aka hana kwace, aka yi ukuba akan wanda ya kwace, aka kuma halatta ciniki da dukkan hanyoyi da arziki zai haɓaka, aka halatta su a cikin shari'a domin tsare dukiya. To wannan dai daga cikin rahamar Allah. Inna Allaha kana bikum rahima, Allah mai jin kai ne a gare ku. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ranar wajen yakin Uhud ya ga wata mace tana yawo, in ta ga yaro sai ta kama shi ta rike shi tana neman danta. Sallallahu alaihi wasallam yace mata, kuna tsammanin wannan za ta dauki danta ta jefa shi a cikin wuta? Sahabbai suka ce a'a. Yace to Allah rahamar sa gare ku, tafi rahamar wannan uwa ga dan nata. Allah madaukakin sarki yana daga cikin rahamar sa, duk rahaman nan da ake yi a bayan kasa daga cikin rahama ɗaya ce daga cikin kasakashen rahamar Allah, wanda ya kasa ta kashi 100. Ba wai iyakar rahamar Allah ba kenan, rahamar Allah ba ta da iyaka, amma ya kasa ta kashi 100, ya saukar da guda ɗaya da ita ce muke rahama. Uwa take jin tausayin ɗanta, har dabba ma take jin tausayin ƴarta. Giwa ɗin nan kuna ganin giwa da ƙarfinta, wannan misali gwanin ban al'ajabi ne. In kuka ga giwa yanda wannan wankan da suke a cikin taɓo da cikin turɓaya, wanda suke zazzage ma kansu zafin jikinsu don kada su halaka, ƙananan 'ya'yan giwa ba su san yanda za su yi ba. Sai ka ga giwa ta zo ta sanya kafarta a kan 'yan ƙaramar, a kan 'yan maraƙar, ta yi wannan birgimar da za ta yi. Ba ta taka ta da ƙarfi ba yadda za ta cuce ta kamar yadda za ta taka abokiyar gaba. Inda a ce abokin gaba ne, in giwa ta kama shi da kafa ai kasa yadda za ta rugurguza haƙarƙarinsa. To amma wannan ba ta taka ta da ƙarfi ba, saboda ta san a bar tausayinta ce. To waye kimsa mata wannan basira? Waye kimsa mata wannan rahamar? To duk daga rahamar Allah ce guda ɗaya da ya sanya ta a cikin zukatan bayi. Saboda haka Allah mai tsananin rahama ne ga bayinsa. Shi yasa aka zo da tidda fa'il. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما, wanda ya aikata wannan saboda wato udwanan, saboda shishigi, saboda ya ci haƙƙin mutane, saboda bai san iya wato ba ruwansa da ai masa iyaka, duk abin da yake shigo hannunsa zai ci. Wazulman, saboda zalunci, wato da gangan ya san saban Allah ne kuma ya je ba bisa kuskure ba. Fa sawfa nuslihi nara, wannan shine zamu kona shi a cikin wuta, inji Allah. Wannan tahdid ne, tsoratarwa ne da zai sanya dukkan mutum ya wa'astu kada ya yi, domin babu abin da yake tsare mutum daga saban Allah irin wa'azi. Ba dokar ɗan sanda ba, ƙarfin doka ba, ba kuma idan dan sanda ko idan dan hizba ko idan dan gadi da sauransu ba, a'a babu kamar tsoron Allah dake cikin zuciyar mutum wanda yake abin da yake tabbatar da shi kuma wa'azi, to shine Allah ya ce fasawfa nuslihi nara, wannan shine zamu kona shi a cikin wuta. Wa kana zalika ala Allah yasira, wannan mai sauki ne wajen Allah, wannan mai sauki ne wajen Allah, wato Allah mai sauki ne wajen Allah ya ce dukkan duniya ilahirin halitta Allah ya kona su, wannan mai sauki ne a wajen Allah don ba abin da zai gagare shi, kuma in yi haka ba ya cuci kowa bane, mulkin sa ne, abin da yaso zai a cikin mulkin sa, amma yana daga cikin karamcin sa, yana daga cikin ihsanin sa, yace shi mai adalci ne, ba zai yi azaba ba sai ga wanda ya cancance ta, to wanda yayi wannan ya cancance ta, saboda haka wannan abu ne mai sauki wajen Allah tabaraka wa ta'ala. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, Allah yace idan kuka bar manya-manyan abubuwan da aka hana ku, wato manya-manyan zunubai, in kuka nisance su, nukaffiru ankum sayyi'atikum, za mu rufe muku kananan su. At-takfir asalin ma'anar kufur, rufewa, daga nan ne ake samun al-kufura, wannan abinda ban san abinda ake fadansa da Hausa ba, falling grain na wanda ake kilili da shi, wanda za ka ga a rufe yake, allube yake a jikin wato a fure na irin su dabino da sauransu, wanda in ya bude to shine kuma za ka ga tsuntsaye da kwari suna dauka su kai wajen da za a yi talqih, a hadu ya hadu tare da na wato fuskar na mujin da na macen, sai ya zama tokan cewa an samu fure sabo, daga ne aka samu kufura saboda allube yake. To at-takfir shine lillube, wato Allah zai lillube muku nunanan aikon kuma ba ku yi ba, shine ishara ne ga abinda Allah ta'ala zai ce ma bawan sa ranar al-qiyama. Allah madaukakin sarki bawan sa wanda yake ya samu Allah ba tare da ya zama wato in mumini in ya hadu da ubangijinsa, sai Allah ya ce masa ya kusantar da shi yanda ba wanda zai ji maganar sa da shi da Allah, sai ya ce yudni ilaihi kanafu, ya saukan masa wato sashin sa ya kusantar da shi gare shi, sai ya ce zunubi kaza da kaza da kai, ya ce na sani Allah nayi, sai Allah ya ce to rana a duniya ne maka sutura, ba wanda ya sani, ba wanda ya sani, shine ya shine nukaffir, ya suturce maka ba wanda ya sani, ba a yi maka haddi ba, ba a kunyata ka ba, duk Allah bai ya rufa maka asiri, to a yau kuma na gafarta maka, ba zan maka azaba ba. To Allah ya ce idan kuka bar manya-manyan zunubai, to Allah zai muku afka da sauran sayyi'atikum, anan as-sagha'ir ake nufi, wannan aya nassi ce akan cewa zunubai ba matsayin su ɗaya ba, akwai manya akwai ƙanana, manyan ma ba matsayin su ɗaya ba, akwai manyan akwai wanda suka fi girma a cikin manyan, akbarul kaba'ir, kamar yadda ya zo a hadithin Abu Bakr Nufay ibn al-Harith al-Thaqafi radiyallahu anhu, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir, bana ba ku labarin laifuffuka da suka fi girman masu girman ba, yace al-ishraku billah, shirka da Allah, wa uququl walidain, da saba ma iyaye, annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance sai ya miƙe zaune yace ala wa shahadatu zur, ala wa shahadatu zur, har sai da sabai suka ce laita husaka, ya rinka mai mata yace da shaidar zur, da shaidar zur, da shaidar zur, irin masu zama a bakin kotu din nan suna nufin ina mai neman shaida, da su yi da abin da ake yi in ma rantsuwa a shirye suke su, da wannan su ne akbarul kaba'ir. Malamai sun yi saɓani kan menene iya waɗansu sun ce ai babu wani dukkan wani zunubi da Allah ya hana kabira ce, wannan ba haka bane, Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa zunubai din nan kashi biyu ne a wannan aya, haka zalika a suratul najm, Allah ta'ala ya ce alladhina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam, waɗanda suke barin wato manya-manyan zunubai, wal fawahish, da kuma miyagun ayyuka munana, illa lamam, sai ƙanana, wanda da wuya ka samu wanda baya fadawa cikin su, shine ma'ana al-lamam ay alladhi yalimmu fihi kullun nas, wato kusan kowa yana fadawa ciki. Babban misali kamar yadda Ibn Abbas yace abinda zai misalta maka ka san menene lamam, karamin zunubi da wanda baba da kuma babba, shine hadithin Abi Huraira, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya rubuta zina akan dan Adam, kuma rabansa na zina sai ya same shi ba makawa, yace al-ainani tazniyan wa zinahuma an-nazar, idanu suna zina, zinar ido kallo, wal-udhunani tazniyan wa zinahuma as-sam, kunnuwa biyu suma suna zina, menene zinar su? Sauraro, ga sunan waya, ai ta waya ana jin dadin magana ana maganganu na batsa da maganganu na alfasha to wannan zina ce yace hannu shi ma yana zina zinarsa chafa kafa tana zina zinarta tafiya wal farju yusaddiqu dhalika aw yukadzibuhu farji shine zai gaskata wannan ko ya karyata wato ma'ana abinda di ya kai wanda bai kai ya zuwa ga ainihin shi aika aikan saban Allah din ba wanda shi farjin zai yi wannan duk sune allaman kanana ne amma in wanda aka gaskata din shine yin zinan na ainihi shine wannan alkabira min alkaba'ir to shi kan su kansu kananan kamar yadda maganar salaf ta zo da ku ci gaba da yi za su zama to babba kamar yadda suke cewa la zam la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al isra babu babban zunubi indai akwai istighfari indai mutum yana istighfari yana tuba to babu babban zunubi a gare shi babu karamin zunubi kuma indai mutum yana ci gaba da yi in mutum ya dawwama a cikin yi in mutum ya dawwama a cikin yi shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma sayyidina ali yace kana da annabaratul ula lak wa laysa lak athaniya kallo na farko naka ne amma na biyun ba naka bane to ina ga wanda za su zura ido akan alfasha suna ganin filafilan batsa suna ganin rayaye da kada kade wannan yafi karfin sagira sagira shine wanda yake baka israr ba akwai maganganu da dama na malamai akan mecece sagira mecece kabira a tattare abinda yafi komai inganci wal ilmu inda la ilmi a wajen Allah yake shine tarkibin maganar Imam Ahmad da Ibn Taymiyyah da Ibn Daqiq al-Aid Imam Ahmad yace al-kabira ita ce dukkan abin da yake da haddi a duniya ko azaba a lahira. Ibn Taymiyyah ya kara cewa ko kuma aka kore ma imani ga wanda yake aikatawa ko aka tabbatar masa da la'ana ko aka tabbatar masa da fushin Allah ko aka kore masa shiga aljanna. Ibn Daqiq al-Aid ya kara da cewa ɗaya daga cikin waɗannan idan barnar su ta kai barnar aiki wanda shi bai fada cikin wannan ba in barnar su ta zo daya to ita ma kabira ce in barnar su wato in ka samu wanda yake na can koma baya ka samu wani aiki barnar sa ta zo wannan daidai da wannan to ita ma kabira ce zan kawo muku misali kaga abinda aka tabbatar masa da haddi a cikin duniya kamar sata kamar zina kamar shan giya kamar kazafi kamar shirka wannan duk akwai haddi duk wannan kaba'irun zunubi ko aka tabbatar masa da azaba a lahira aka tabbatar masa da azaba a lahira kamar cin dukiyar maraya innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira kaga azaba ce a lahira amma a duniya akwai haddi ga wanda ya ci dukiyar maraya babu haddi amma akwai azaba a lahira ko kuma saba ma iyaye su wannan nafsi ma ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa daga cikin kaba'ir din ma akbarul kaba'ir ne ko kuma ƙarin ibnu taymiya da yace nafiyul iman aka ce la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min annabi sallallahu alaihi wasallam yace na rantsi da Allah bai yi imani ba na rantsi da Allah bai yi imani ba suka aka ce waye wannan ya rasulullah yace alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqa wannan wanda makwabcinsa bai aminta daga sharrinsa ba mai cutar makwabci kaga babu haddi akan wannan babu haddi amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yace bai imani ba ma'ana nafiyul iman nan da ake nufi ai bai yi imanin da shi sai ka fahimci wata ka'ida muhimmiya in aka ce al iman al mutlaq imani mutlaqin imani wanda ake maganar sa a cikin shari'a a cikin addinin musulunci shine wanda zai sa mutun ya shiga aljanna ba tare da an masa azaba ba wannan shine mai imani wato ya aikata farillai kuma bai aikata sako ba saboda haka ya shiga aljanna ba tare da an masa azaba ba wannan shine ainihin mumini mumini da ake magana mumini to haka sifarsa take saboda haka da aka ce bai yi imani ba ma'ana baya cikin waɗannan muminan ta yi sai an masa azaba ta yi kuma Allah ya yafe masa to wannan shi ma wanda ya aika duk abin da aka ce wanda ya yi bai yi imani ba to wannan shi ma yana cikin sa yana cikin kaba'irul dhunub ko kuma aka ce laysa minna baya cikin mu ai baya cikin mu mu mu'minai wanda za mu shiga aljanna ba tare da mun an mana azaba a cikin wuta ba insha Allah sune irin imanin Allah ya da muna ciki amin ko kuma la'ana ga wanda yayi la'ana Allahu al-washimata wal mustawshima Allah ya la'anci mai yin shashawa ake cewa ko shashawa ne ko al-washima mai yin zane inda ya wal mutafallija haddasu duk suna ciki mai yin wushiriya da sauransu kaga aka ce la'anar Allah wato masu yin tattoos su ne din ai wato saboda ado irin abin nan a mace taje ta yi a sa kwalli din ai wani ado a jikin fata ko a fuska ko a lebe ko makamantan wannan da wanda ta yi wanda take yi ita sana'ar ta ce a biya ta ko kuma wanda za ta je ai mata din to wannan yana daga cikin kaba'irul dhunub domin an ce la'ana ta tabbata akan su la'ana Allahu man ghayyara manar al-ard Allah ya tsine ma wanda ya canza alamomin kasa to mutane sun je sun yi an raba fili an yi da daddare sai ka zo ka cancanza domin filin wani ya shiga cikin wani an biya ka kuɗi sai za ka yi wannan yan survey kenan yan land and survey masu wato masu abin nan din cutar mutane da wajen haƙƙin wato yanda tsarin ƙasa yake in suka wanda yake yin wannan yana daga cikin kaba'ir domin la'ana ta zo aw ghadab ko kuma fushin Allah akan su ko kuma fushin Allah akan su kamar masu karu masu cin masu warware alƙawari innal ladina yashtaruna bi ahdi Allah wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah yawm al qiyamah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim ba wannan ayar bace wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa ulaika fajza'uhum jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima kisan kai yana daga cikin kaba'irul dhunub saboda duk wanda zunubi da aka ce fushin Allah ya hauka wanda ko kuma aka ce ba zai shiga aljanna ba la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min al-kibr wanda yake da koda kutankucin kwayan zarra ne na girman kai ba zai shiga aljanna ba saboda haka girman kai yana daga cikin manyan zunubai kaga babu haddi a ciki amma tunda an ce ba zai shiga aljanna ba ma'anar ba zai shiga aljanna ba wato ba zai shiga aljanna ba irin shigar da mu'mine za su shigar aljanna shine su shiga aljanna ba tare da an musu azaba ba wannan ba zai kore zai shiga aljanna ba bayan ya sha azaba a cikin wuta wal iyad billah to ko kuma abinda ibnu daqiq al-id radiyallahu anhu wa ardahu wa rahimahullah ya kara shine cewar idan ya zamanto cewar ka samu wani aiki zinubi ne babu haddi a kansa a duniya ba ambaci azaba a lahira ba ba a ce wanda yayi bai yi imani ba ba a ce wanda yayi Allah ya tsine masa ba ba a ce wanda yayi fushin Allah ya hau kansa ba ba a ce wanda yayi ba zai shiga aljanna ba to sai ka duba barnar wannan aikin ya matsayin barnar take sannan kuma ka duba su sauran zunuban da aka fatsaye su da wannan sifar yaya ta su wanda ya komai rashin barna a ciki to barnar wannan aikin da kake so ka san matsayinsa ta kai barnar mafi karanta a cikin waɗannan kaba'ir din da suka fada cikin wannan lissafin naka ko bata kai ba in ta kai wannan shi ma ya zamanto musiba ne shi ma ya zamanto kabira ne in ta fi ya zamanto kabira in barnar bata kai ba bai zamanto kabira kamar alal misali mutum ya zo ya rike mace ya kama ta aka zo aka yi mata fyaɗe kaga shi ba shine ya fadin ba zina yayi ba ko amma kaga abin da yayi yanzu zaka ce wannan karamin zunubi ne to amma kaga dukkan tarifin wannan ba zai shiga ciki ba ba a ce wanda ya rike mace ko kuma a ce wanda ya je ya ɗebi najasa ya je ya maka aba gabaki ɗaya shafe da najasa ko kuma ya je aikin hajji saboda ya kulli rashin imani da munafunci sai ce bari kawai ya je lokacin da ake tsawafi kawai sai ya je ya fayi ya je ya bayan gida anan domin ya nuna cewa abinda ake takama da shi ba komai bane a wajensa baya ganin alfarmar ɗakin Allah to kaga in ka tsaya ka duba ka gani abubuwan da aka faɗa na tarifin ba za su shiga ciki ba to amma in ka koma ka duba ka ga barnar da ke cikin wannan aikin za ta sanya su dace da zamanto kabira domin dai wanda ya rike mace aka yi zina da ita barnar abin da yayi ba zai zamanto koma bayan ita kanta zinan ba tunda da ba dan ya rike ta ba da ba a yi zinan ba da ba dan ya rike ta ba da ba ko kuma ya san ga wani mutum mazinaci ne kuma yazo yana neman mace ya san zinar zai yi da ita ita kuma ta gudu yazo ya ce ga inda ta shiga nan yazo ya nuna inda ta ci ya taimaka akan ai wannan saban Allah din to kaga shi ma zunubi abin ta yayi yana daga cikin kaba'irul dhunub to hukuncin kabira shine cewar Allah madaukakin sarki
ba zai yafe ta ba sai mutum yayi tuba daga gare ta. Tuba ita kabira, Allah madaukakin sarki ba zai yafe ta ba sai mutum ya tuba, amma kananan zunubai Allah yana yafe su, imma da kyakkyawan aiki kamar mutum in ya kiyaye salloli tsakanin sallar azhar da sallar la'asar, kananan zunubai Allah zai yafe su ba tare da ya tuba ba. Ko yayi alwala, yayin da yake alwala kananan zunubai Allah zai fitar da su daga jikinsa ba tare da ya tuba ba. Ko kuma ya bar babban zunubi din, yayi kokari ya tsara kansa daga manyan zunubai, to ba tare da ya bar kananan zunubai din ba ma kuma yayi wani aiki kyakkyawa, barin sa manyan zunubai din sai ya sa Allah ya yafe masa kananan zunubai, kamar yadda nassin wannan ayar ya nuna. Amma su kuma manyan zunubai sai mutum ya tuba, tuba wanda zai cika waɗannan sharuɗa da cewa yayi nadama, ya nemi gafarar Allah, sannan a cikin zuciyarsa ya azama ba zai sake aikata wannan ba. To wannan shine tuba wanda yake sahihi. Waɗansu an yi sabani wajen malamai cewa akwai wani aiki da zaka yi da zai yafe maka kabira, waɗansu malamai sun ce akwai, kuma wannan nassoshi sun tabbatar da wannan akwai, amma Allah ne kadai ya san ko wannan aikin ka samu ko baka samu ba. Daga ciki dai akwai wanda ke sanar da sun wuce ba za ka iya shiga ba har abada, kamar yakin Badr, wanda duk yakin Badr Allah ya yafe masa duk zunuban da yayi, duk nada da na wanda za su zo daga baya, kabira da sazira gabaki daya. Shi ba ga wannan an gama aiko ko za a iya zamun Badri yanzu da wanda yayi bai'atul ridwan, wanda yayi bai'a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, da sayyidina Usman yayin da yazo ya kawo dukiyar kula da dukiyar daukan mayaka zuwa yakin Tabuk, ce duk abin da ya bayan yau ba zai cuce shi ba. Akwai waɗansu ayyuka da malamai suka ce su ma suna da wannan, kamar hajjul mabrur, alhajjul mabrur, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hajja falam yarfud walam yafsuq raja'a min dhunubi ka yawmi waladatu ummu, wanda ya hajji bai yi rafatu ba, bai yi fasikanci ba, zai dawo daga zanubansa kamar randa mahaifiyarsa ta haife shi. Randa mahaifiyar mutum ta haife shi shine babu sagira babu kabira. Saboda haka wannan kamar yadda waɗansu malamai suka faɗa daga cikinsu, akwai al'amiru sana'ani cikin sauran malamai da dama, cewar wannan yana sanya mutum akwai aiki da mutum zai yi hatta manyan zunubai Allah ya yafe masa. To amma ka san cewa kai hajjul mabrur din ne, don haka hanyar tsira kawai daga manyan zunubai mutum ya basu, kuma ya tuba daga waɗanda ya yi. In ya basu kananan sai Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa su, in kuma ya tuba daga gare su shine sai ya sadu da Allah maɗaukakin sarki yana cikin wanda Allah ya yafe ma. Domin in mutum ya tuba daga zunubi, tuba sahihi, abin da yake ingantaccen magana da malamai shine kan cewa wannan zunubin Allah zai shafe shi kwata-kwata, ba zai ganshi a cikin sifan ayyukansa ba. Sai dai mu a wajenmu za mu ce huwa tahtal mashi'a, amma a wajen Allah ya tuba har abada. Kuma haka mutum ya kamata ya yi itikadi a cikin zuciyarsa cewa yayin da ya tuba Allah ya yafe masa wannan zunubin gabaki daya. Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana, Allah maɗaukakin sarki ya karɓi tubanmu, kuma Allah ya sanya mu a cikin masu yawan tuba ya zuwa gare shi. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يتلو كتابك حق تلاوته يا رب العالمين، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.